Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da sabon shirin Ciki da Gaskiya da yake duba lamarin bin kadin waɗanda aka zalunta ta hanyar zamba cikin aminci gadan marayu haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya, yancin ɗan adam da dai sauransu. A yau za mu waiwayi batun turliyoyin kuɗin Muhammad B. Alhassan na kamfanin Fahama Global Investment. Kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Sabon shirin zai waiwayi batun ɗan kasuwar harkar man fetur ɗin nan Muhammad B. Alhassan daga jihar Nasarawa, wanda tun kimanin shekaru 7 kuɗinsa da suka kai triliyoyin naira suka makale a bankuna, da hakan ya mai da shi tamkar mai gararan bakan titunan Abuja. Don har na cefa ne yakan nema ya rasa. A baya kun je da hukumar EFCC ta ce za ta binciki lamarin don yi mana ƙarin bayani, tunda Muhammad ya ce hukumar ta tsare shi a wani ɗaki lokacin bincike inda har ya galabaita. Kazalika ofishin ministan shari'a na Najeriya ya buƙaci a tuntuɓi hukumar kula da bayanan sirri na kuɗi don jin ainihin abin da ya maƙalar da wannan dukiya mai tarin yawa da yawanta ya kai kusan kasafin kuɗin Najeriya na shekara. Muhammad B. Alhassan ya dawo shirin nan da ƙera takardu daga wasu daga bankunan da kuɗaɗen suke, inda ya fahimci cewa umarnin wata babbar kotun tarayya ce a Lagos bisa buƙatar gwamnatin Najeriya yasa aka rike kuɗin.
Alhamdulillah, sunana Alhaji Muhammad B. Alhassan, chairman na Fahamu Global Investment Limited, wanda nake korofina ga mutanen ƙasa da na ciki da na gida da na waje su kamu a gaji. Yau nan tun da aka shiga wannan shekara watan na farko January kenan ko? To nake korofin kuma Voice of America ta dauki magana nan ta yada a duniya gabaki daya ga hali ne nake ciki, amma har yanzu nan ba wani magana da gwamnati na Najeriya ko ta kira ni ko ta mu wani magana ba su ce mun komai ba.
Wato Muhammad, daga wannan lokacin wayannan hukumomi da kake magana ka shin sun tuntube ka ko ka sake zuwa ka bincika halin da waɗannan kuɗin suke ciki?
Eh, na tafi bankuna na guda 2-3. Abinda bankunan ta nuna min cewa akwai wani me yake kira takardar da aka kawo musu Federal Government ne ta rubuta musu cewa daga Federal High Court Lagos da shi ne ya kawo musu a sa wannan restriction a cikin asusu na bankuna na gabaki daya. To wannan Justice T.G. Ringim shi ne wannan Justice da ya kawo wannan takarda. An rubuta shi ne daga Federal Government. To so kuma bankuna daya daga cikin bankuna ya ce takardar da aka kawo yanzu nan Federal Government ne ta kawo musu wannan daga kotu. Saboda haka in kuɗi nan da a sake kuɗi nan sai dai in je Federal Government ne za ta sake rubuta musu.
Bankunan guda nawa ne?
Bankuna sun kai 17 wani Najeriya.
Kuma duk waɗannan bankunan kana da ajiyar kuɗinka a ciki?
Duk waɗannan bankuna 17, manyan bankuna 17 na ƙasa, duka akwai ajiya na agura a cikin asus. Kuɗaɗe ne ne, haƙƙi ne ne wanda aka sa.
Amma haka ne, Muhammad B. Alhassan, idan tun da akwai abin da kotu ta rubuta, tun wancan lokacin kai me yasa baka ɗau mataki a kai ba?
Eh, to ni san lokacin ne ne ba su gaya mun cewa wata kotu ne ta kai wannan takardar ba, sai da magana ta kai kalubalo ta shiga cikin fage, mutane suna kawo korofi su suna ce Allah wadare ya aka yi shi ne bankunan daya daga cikin su ya ce ga shifa dalilin da yasa muka kulle ma asusu, sai kuma suka nuna mun takardar ga takardar da aka ba mu wa ba da sonon su bane, amma ina sa a sake waɗannan kuɗaɗe gwamnati ta rubuta musu su za su sake waɗannan kuɗi.
Shin a jikin takardar wani laifi aka ce kai?
To a cikin jikin takardar dai ba wani kwararren laifi ko kwaya ɗayan da suka ce ne. A cikin abin ban mamaki za ka ga a cikin takardar ba su rubuta sunan Fahamu Global Investment Limited a cikin wannan takardar ba. A cikin takardar ba su rubuta sunan Muhammad Babuje Alhassan ba. A cikin takardar sai dai sunan number account na asusu ne kawai aka rubuta a ciki.
kuma lambobin da gaske su din ne.
Eh, lambobin da gaske su din ne. A cikin wannan takarda wanda aka rubuta, gwamnatin Najeriya wa ita ne kuma ta shigo da kara, kuma bankuna na wasu ne kuma wanda su suna sun zama kamar defender kenan ciki.
Su ne masu kariya.
Masu kariya. To kuma waɗannan bankuna ya za a ce bankuna na su kare, tunda ba kuɗaɗe ba nasu bane, kuɗaɗin nawa ne. Su ya kamata ne a ce an sabi na da takarda, ni kuma su in zan kare kaina, a tambaye ni kuɗaɗin nan yayi kai ka tara su, yayi kai ka same su, tunda kuma wannan na riga na ke korafin ma gwamnati na nuna musu ga takardu, ga kamfanin da muke harka da su na mai, na kasashen da nayi na duniya, da kasashen Larabawa, da kasashen kuma Rasha, da kuma nan gida, wanda duk ayyukan da nayi gashi nan fili, wanda mutum zai iya Google nashi ya duba, kuma duka kuɗaɗe nan sun zo, kowanne ya zo da clearance shi, kuma na riga na yi sort proof. To kuma ba ni da laifi, babu komi, kaman FBI sun riga sun rubuta takarda cewa a sake mun kuɗi na DSS da Interpol, duk waɗannan jami'an tsaro wanda suke bincike sun gama binciken su, amma har yanzu nan ana cikin abu guda ɗaya, ina ta kuka amma ina matsayin na ɗan Najeriya. America fa ku tuna, in kuɗaɗe na suna zuwa daga gudu, ba su walakanta ne ba, sun san mutunci ɗan citizen, ɗan ƙasa. Germany bata walakanta ne ba, Canada bata walakanta ne ba, China bata walakanta ne ba, da sauran kasashen duniya ba su walakanta ne ba, United Kingdom bata walakanta ne ba, neman da ina black ina ɗan Najeriya, amma wai gida kasana wanda iyayena da kakannina duk ƴan Najeriya ne, a yau a zauna mun waɗannan cin fuska saka ce ni ne na kaina.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da mara bayan ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC sun jagoranci bin bahasin batun tare da alwashin yin duk mai yiwuwa don fito da kuɗaɗen. Tunda mai kuɗin ya amince zai miƙa gwamnati gagarumin haraji na tiriliyoyin naira. Kumar Nasir Kabir na ƙungiyar ƙwadago da ke jagoranta wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ya shiga bincike bayan samun bayanan ɗan kasuwar.
Da gaske ne, kafin ma mu fara wannan bincike a dan shekara 7 wannan abu ya faru, kuma muke ta bi. Abin da ya ba mamaki shine shi ofishin wato ministan shari'a wato attorney general akwai wasiƙar da dama muka rubuta marci tabbatar da cewa mun samu wato sahihan wato shaidu. Saboda haka bayan mun rubuta sai ya rubuto mana cewa ai wannan rubutu da muka yi shi bai ma san komai ba, wato yana ce mana ya rubuta EFCC, kuma EFCC sun ce ba su suka rufe wannan kuɗi ba. To abinda zai baka mamaki Alai Nasiru, sai muka tashi muka fara bin wato bankunan nan da wannan bawan Allah ya ajiye kuɗaɗensa. Sai muka gano cewa a bankin Eco bawan Allah nan yana da kuɗaɗensa a gurin, sai muka ga cewa sun rufe wannan kuɗi. Muka ce musu wai waye ba ku ma umurnin rufe wannan kuɗi. To abinda zai baka mamaki, sai suka ce ba za su iya magana da mu ba sai dai mu rubutu a rubuce. Wanda muka rubuta a rubuce, sai gashi reply ɗinsu sun nuna mana cewa ai wannan kuɗaɗe to shi ministan shari'a shi ya rubuto musu wasiƙa da kuma wato takarda daga kotu cewa lalle su rufe wannan kuɗaɗe. Muna da wannan takarda na kotu inda akwai wanda ake kira wato Justice Tijjani da yake Federal High Court a Lagos, Tijjani wato Ringim. Shi ya bada wannan umarni, kuma shi ministan shari'a nan shi ya shigar da wannan magana aka bada wannan court order. To abinda zai ba muka mamaki
a cikin takardar ne kuka gani ko kuma kun samu wasu bayanai ne na daban?
A cikin wannan takarda muka gani Alai Nasu.
Yawa bisa da shaidar wannan takarda.
Yawa bisa shaidar wannan takarda, ga yanzu magana nake da kai ga takardar kotun a hannunmu inda suka rubuta suka ce a rufe wannan kuɗi. To abinda zai baka mamaki shine ina aka taba kuɗi na banki yana ajiye a tafi kotu aje a dau takardar da za a rufe wannan kuɗi, ba a sanar da ni ba, kuma ba a rubuta min ba, kuma abinda zai baka mamaki a takardar nan babu laifin da nayi. Kenan babu laifin da shi wannan bawan Allah yi. A wannan takardar da kotu ta bayar wannan court order babu wani laifi. Kuma ina mai tabbatar ma Alai Nasiru, babu wanda zai fito ya waɗanna yawa Najeriya ƙaryan cewa yana binta irin wannan maƙudan kuɗaɗe da yanzu ba a ɗaure shi ba. To ina mai tabbatar maka zalunci aka shirya a ci mutuncinsa, a wulaƙanta shi, kamar yadda na gaya maka randa aka kama shi sun tafi da shi ne babu gaira babu dalili. Da muka ji haka na je ni ina daga cikin da suka karɓo shi, da muka je menene laifinsa EFCC ba su iya gaya mana ba. to muna kiran shugaban kasa tunda ya gaya ƴan Najeriya shi shugaba ne adali to ya fito ya tabbatar mana da adalcin sa.
Masu sauraro, kun da ji halin da ake cikin mai da wannan batu, haka kuma kamar yadda watakila aka ji a baya, gaban kwamitin ɗan majalisar wakilai Muhammad Gudaji Kazaure, Muhammad B. Alhassan yi alƙawarin biyan Najeriya wani kaso mai tsoka idan har aka sakar masa kuɗinsa. Har yanzu muna gayyata ofishin ministan shari'a da sauran sassan da lamarin ya shafa su shigo shirin nan don ƙarin haske kan wannan batu na kamfanin Fahama. Sai a kasance da mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfila Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.